l'oreille pour me calmer.
Les amis branchés sur la voix de l'Amérique d'un pays d'Haïti.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 11 ga watan Agusta. A babin rahotanni za a ji yadda sabon tsarin musayar kuɗi a Najeriya ke shafar darajar naira da tattalin arzikin ƙasar. Za a ji ra'ayoyin ƙwararru da sauran jama'a a Niger da Najeriya kan sabanin da ke tsakanin ƙungiyar ECOWAS da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger. Za a ji ƙarin haske kan ƙudurin ƙungiyar EMA ta kai shugaban Najeriya kuma jagoran ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu kotu kan barazanar ƙungiyar ta ECOWAS ta ɗaukar matakin soji game da rikicin Niger. Sannan za mu kaɗa ƙasar Kamaru, inda za a ji halin da ake ciki game da aika-aikar Boko Haram na baya-bayan nan. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To sai dai saɓanin yadda aka saba, yau ba za mu iya gabatar muku da rahoto na musamman ba sai a muna afuwa. To amma kafin nan, ga Safilu Hashin Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Ana ci gaba da takun saka tsakanin sabuwar gwamnatin mulkin sojan Niger da kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS da ta bada umarnin tura sojoji domin maido da demokradiyyar Niger da ta durƙushe. Kungiyar ECOWAS ta ce ta bada umarnin sojoji su zama cikin shirin kota kwana don maido da tsarin mulki a Niger. Bayan ƙarewar wa'adin da ta saka na maido da hambararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum ranar Lahadi. Sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da wasu jami'an kasashen yammacin duniya biyu suka shaida a kamfanin dallancin labarai na Associated Press cewa sojojin Niger sun ce za su kashe Bazoum idan kasashe makwabta suka yunkurin shiga tsakani da ƙarfin soji. Ba a san lokaci ko kuma inda rundunar za ta tura ba, da kuma kasashen da za su ba da gudunmawarsu. Da alama dai za ta kunshi dakaru 5,000, galibin Najeriya ne ke jagoranta, kuma za ta iya yin shiri cikin makonni. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa David Weiss, lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar binciken ɗan shugaban ƙasar Joe Biden, Hunter Biden, a matsayin lauya na musamman kan lamarin, inji Garland a yau Juma'a. Weiss, wanda ya riƙe muƙamin tun zamanin gwamnatin Trump, yana bincike kan harkokin kasuwanci da ƙasashen waje na Hunter Biden tun daga shekarar 2019. Shekara guda bayan ya zama babban mai gabatar da ƙara na tarayyar jihar Delaware, wadda ke zaman jihar Biden. Ko da yake Weiss ya dage kan cewa an ba shi cikin ikon jagorantar binciken, Garland ya fuskanci matsin lamba a cikin 'yan watannin nan don naɗa wani lauya na musamman da zai sami 'yancin kai daga ma'aikatar shari'a. Yau Juma'a, sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da sako ma'aikatansa biyar cikin ƙoshin lafiya da wani reshe na ƙungiyar Al-Qaida a Yemen suka yi garkuwa da su har na tsawon watanni 18. Babban sakataren ya ji daɗi matuƙa ganin halin da suke ciki da damuwar iyalansu da abokansu ya zo ƙarshe, in ji mai magana da yawunsa Farhan Haq. Ga manema labarai ya ƙara da cewa Guterres ya yi kira da a hukunta duk waɗanda suka aikata laifin. Dukkansu biyar suna aiki ne a hukumar samar da tsaro da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An yi garkuwa da su ne a lokacin da suke komawa birnin Yamai daga wurin aikinsu a kudancin Abiyan a watan Fabrairun shekarar 2022. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da kafar Telegram yau Juma'a cewa zai kori daraktocin ɗaukan cibiyoyin wato ɗaukar aikin soja na ƙasar, bayan damuwa kan cin hanci da rashawa kama daga azurta kansu har zuwa jigilar dakaru da suka cancanta ta kan iyaka a tsakiyar dokar hana fita a lokacin yaƙi. Zelensky ya ce za a miƙa gurabensu ne ga tsaffin sojojin yaƙin ƙasar. Ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron kasar ta Ukraine sun dauki matakin dakile matsalar cin hanci da rashawa, inda suka tuhumman manyan jami'ai da laifuka 112 na cin hanci da rashawa da kuma aikata laifuka masu alaka da rashawa. Ana gab da gurfanar da wasu mutane 33 da ake tuhuma. Kiev ko Ukraine dai na yakar cin hanci da rashawa ne a yayin da take yaki da mamayar Rasha da kuma fatan shiga kungiyar tarayyar Turai. Daga ƙarshe, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yunwa a Sudan mai fama da tashin hankula ya kai matsayin da ba a taɓa gani ba. Ƙasar da ke da mutane miliyan 20.3, sama da kashi 42 cikin 100 na al'ummar ƙasar na fuskantar matsananciyar yunwa, ciki har da miliyan 6.3 da ke matakin ƙarshe kafin faɗa matsanancin halin rashin abinci. Bisa ƙididdigar hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya na baya-bayan nan a Sudan, adadin mutanen da aka yi hasashen za su fuskanci ƙarancin abinci tsakanin watan Yuli da Satumba ya kusa ruɓanyawa daga binciken ƙarshe da aka gudanar a watan Mayun 2022. Wannan ya sa Sudan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci a doron ƙasa, inda Adam Yu, wato mataimakin wakilin hukumar samar da abinci da aikin noma a Sudan, ya faɗa yau Juma'a.
Sarfilo Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, tun bayan da Najeriya ta sauya salon yadda ake musayar naira da dala, abubuwa suka dada tsada kuma darajar naira ta dada faduwa. Kan wannan, Halima Abdulra'uf ta shirya mana wannan rahoton.
Kudin Najeriya, wato naira, dai na ci gaba da samun koma baya ganin yanayin tashin farashi da ake samu a kasuwannin bayan fage na canjin kuɗi na dala, lamarin da ke ƙara jefa talakawa cikin matsin rayuwa tun bayan da babban bankin ƙasar, wato CBN, ya daidaita tsarin canji don ƙarfafa shigo da kayayyaki cikin ƙasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Sai dai al'umma na ƙara kokawa kan tsadar kayayyakin masarufi a ƙasar, kamar yadda za ku ji a bakin wata uwar gida.
Sunana Nafisa Musa. Gaskiya Najeriya muna cikin wani mawuyacin hali, yadda kullun kayan abinci ke ƙara tsada a kasuwa, wanda ake dangantawa da tashin farashin dala a kasuwan bayan fage. Ya kamata gwamnati su dau mana mataki akai kafin abu ya ƙara rikicewa zuwa wani abin daban.
A yau Juma'a 11 ga watan Agusta, rahotanni sun yi nuni da cewa ana canza dala akan naira 930 zuwa sama, a yayin da ake canza fan akan naira 1170 sama, saɓanin ƙasa da 800 da kuma 1000 a makonnin baya. Akan yanayin da ake ciki a Najeriya yanzu, masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce,
gaskiya al'amari abinda ya kawo wannan shine matakan da gwamnatin tarayya ya kamata ta dauka, ko kuma babban bankin Najeriya ba su dauka ba. Duk kasashen da suka canza kuɗin su maimakon hawa biyu ya koma hawa ɗaya, kamar yadda Najeriya da muna da na central bank, muna da kuma na bayan fage, sai aka daidaita su aka ce shi za a amfani da guda. To ita central bank ta riga ta sani akwai bukatu na sama da dala biliyan 3 wanda mutane suna ta jiran su zo su kawo mata. To tunda bata kawo dalar nan bata bada, wannan bukatun suna nan. Abin da ya kamata a je bankin duniya ko IMF a ranto waɗannan kuɗaɗen. In aka ranto wannan kuɗaɗen sai a zo a biya wannan bukatun. In aka biya wannan bukatun, kin ga duk yunwar da ake ta dala kishirwata zai maganinta. Shikenan abubuwa za su daidaita, kuma sai al'amura su ci tahiya kamar yadda suke tahiya yau da kullum.
A nasa bangare, Malam Yushau Aliyu, ƙwararren masanin tattalin arziki a Najeriya, ya bayyana cewa
in dai gwamnati so ta daidaita farashi musamman na kayayyakin da talakawa ke amfani da su, shine sai ta koma ta yi amfani da wani kofa wanda zai daidaita farashin da za a ba wato cikakkun masu shigo da tataccen man fetur din nan, a samu musu da kofa yanda za a rinka ba su wani kuɗi wanda daga babban bankin ƙasa akan wani ka'ida, wanda wannan kaɗai ne za a ba wannan kofa a yanzu, saboda duk abin da za a yi idan ba a yi wannan ba, in dai man fetur zai canza farashi a kasuwar duniya, to lallai farashin dala za ta ci gaba da canza a Najeriya saboda bukatuwan da ake da shi da irin kudaden da ake bukata da su za su karu ma masu shigo da tataccen man fetur din kuma in sun shigo da shi su kuma za su daga farashin da za a shirya a cikin kasuwar Najeriya shi kuma wannan dagawan zai haifar da hawan farashi
alƙalaman kididdiga da su nuni da cewa daga farko zuwa ƙarshen watan Janairu shekarar 2023 da muke ciki an canja naira a kasuwannin bayan fage akan 737 zuwa 753 sai kuma farashin bankin CBN na naira 449 zuwa 460 da kwabo 91 ratar da a yanzu ya kai tsakanin naira 200 zuwa 470 a kasuwannin biyu Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Halima daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda tun bayan da aka ƙara zafafa kace nace tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin da suka kwaci mulki a Niger kwararru ke ta yin fashin baki kan al'amarin na baya bayan nan shine Dr. Sadiq Abba wani masanin harkokin tsaro wanda wakilin a Yamai Sula Barma ya tambaye shi abinda kashedin kungiyar ECOWAS na baya bayan nan ke nufi sai ya ce
bayan ECOWAS ta yi barazanan da ta yi banga yanda za ta yi ta ja da baya ba za ta ja da baya ba sun da abin ya zama kaman wani abu ne wanda sunanta da darajarta ne zai fadi in ba ta yi ba an yi a Burkina Faso juyin mulki an yi a Mali an yi a Guinea ba ta samu ta yi wani abu ba to yanzu a lissahin su ƴan ECOWAS kin in aka bari ya wuce shugaba kenan bayan Niger na yawa gobe wata ƙasa ce kuma ta nan a sharin ECOWAS kin to saboda haka ne ba za su yarda ba na Niger ya wuce kaga sun maida takunkumi da aka dora ma Niger wanda takunkumi ba ta dora ma wata kasa ba har mali ma ba dora ma takunkumin da aka dora ma Niger ba wajen taurin shi da fari da niyyar da suka yi kaman za su aika sojoji kasashen da suka yarda zuwa Nigeria Cote d'Ivoire zuwa Senegal da saura masu kawo taimako yanzu sai suka ce za su aika ta cikin ECOMOG ita ECOMOG kuma ya zamanto kaman sojoji a sunan African Union ake yin shi kowace kasa a jaha biyar ke da kwai a Africa West Africa North Africa East Africa Central Africa South Africa to West Africa akwai sojoji na taru wanda ake ce musu ECOMOG to su ne za a aika wani zai kawo guduma sojoji wani zai kawo guduma jiragen sabkan angulu wani zai kawo likita wani zai kawo to a lokacin nan ne za a aika sojoji kasar Niger saboda su maito demokradiya kuma su amso shugaba Muhammad Bazoum daga hannun wanda suke rike da shi
Dr. Abba Sadiq menene za iya cewa dalilin da yasa ake fuskantar tirjiya a yankurin warware wannan kikikaka
su sun ga kaman koyaya ne sai sun maido demokradiya ai kawo sojoji lalle ba abu bane wanda za a yi kaman zuwa hilin balo yana yiwa a yi mutuwa yana yiwa a yi tonotene yana yiwa a yi buge-buge amma ECOWAS ta akan ta san wannan abu yana yiwa duka akan kuma ta ga abin da aka yi a kasashe saura ta yi niyyar kawo wannan saboda ita ta maida abin nan kaman wani abin darajanta ne kar a doke shi da wasa yana yiwa wannan abu ya tabbata kaji shugaban kasar Cote d'Ivoire shi Alassane Ouattara har ya gaya sojojin da za su aika kaman mutum tsakani 800 da 100,000 suke iya aikowa wannan aika sojoji da za a yi a kasar Niger saboda a maido demokradiya kenan abin nan ba na wasa ba ne
wasu na ganin kamar sojojin nan na samun watakila goyon baya daga wasu waɗanda har yanzu ba fahimci ko suwaye ne ba shi yasa watakila suke ci gaba da turjewa kungiyar sai da yawo da ma kasashen yammaci da ke kalubalantar su
in nace na san wanda suke labe bayan su wanda suka yi juyen mulki lalle ban hodi gaskiya ba amma kaga da yake a nan Sahel akwai kuma competition tsakanin kasashe kaman Faransa da Amerika kuma da Russia mutum da yawa sai lissahi kaman wa'anda suke kin maganganda da ECOWAS da saura suna da goyon bayan rasa ko wani abu
a gaida Sula Barma da wannan rahoton daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya inda wasu ƴan Niger mazauna yankunan Niger Delta da kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun kamar yadda wakilin Lamida Abakar ya aiko inda mutum na farko ke cewa
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangale, shugaban ƴan Nijar mazauna jihar Imo State a nan Najeriya. Abinda zan ce a nan shine ECOWAS ta dubi yanayin da al'umma za su shiga, especially talakawa, tunda tun yanzu talakawa sun fara fuskantar matsin rayuwa, kuma ga takunkuman wanda aka garkama ma jamhuriyar Nijar a bisa yanzu kaga waɗannan abubuwa suna kawo illa ga tattalin arziki da sauran abubuwa. Amma yanzu mu abinda abukatar mu dan Allah ECOWAS shugaba Bola Ahmed Tinubu su yi hakuri akan bisa cewa ɗaukar matakin soja, a je a samna a samu diplomasiya, a zamna a sasanta yanda ya kamata.
Ni ne Magaji Bagobiri daga jihar Imo State nan jamhuriyar Niger. Babu mu ba mu son haka. Abinda muke so a shirya, kowa shi ya hakuri a shirya da sojojin nan, su ma ai ba sun yi kaka gida bane, su gyara duk wasu ƴan abubuwan kura-kuran da a ciki, su gyara mana komai da ta daidai, sa'annan sai su ɗebi lokaci ai za.
Sunana Adam Muhammad, mazauni Imo State nan jamhuriyar Niger. To wannan abin da aka kokarin haddasa cikin kasa ba abu ne wanda zai haifa alheri ba daga cikin kasa, to ya kamata su yi tsaye tsakar gida su gyara wannan rikicin nasu ne na tsakar gida. Wannan mataki da jami'an ECO suka ce su shirya, to ba shi ya kamata su yi ba, su ma ra'ayi ne suka bada, to su bada shawarin a tsaya cikin gida a gyara abin nan. Yanzu aka ce tashi hankali za ya abin nan ba huri dai tsaya ba, ya shafi ciki da waje.
Sunana Adam kiya wannan lamarin goma jira ɗin shi ko a gaskiya wara wannan kungiyoyi suke faɗa cewar wancan sojojin su ba bazin mulki, gaskiya haka shi ne hikam. Tunda dai gaskiya tashin hankali ne za a kawo muna a cikin ƙasar Niger, ko ba gaskiya ba abin wannan ba majira ɗin su ba mu ba har makwabtan mu duke wayo duk ba dai gaskiya ba wanda zai jin daɗin wannan.
To sunana Suludogo dan Niger ne mazaminin Owari. To a ra'ayina wannan matsala ta taso tsakanin sojoji da bazum ko sojoji da ECOWAS. To alhamdulillah ni ra'ayina wannan dama ni ra'ayina Niger a hidda ta daga hannun abin nan horan shi. Ina son shugaba wanda zai dauke ta shaida ta daga hannun horan shi, ciccire hannun Faransawa daga cikin. To alhamdulillah tunda wanga sojoji abinda nake so na suka yi dan su kore horan shi ne daga cikin Niger. Ni bana bakin cikin sun ma bazin jin mulki domin dan su kore muna horan shi ne. Amma dai ina son aje a bi wata hanya dai ta sulhu dai a sulhunta.
Sunana Shaibu. Sha ni ra'ayina gaskiya ba ni cikin fada. Abinda ra'ayina kawai a bar fada mai kyau. Dan matsala ce za ka kawo mana cikin kasa saboda Allah. A dai a sulhunta ta hanya sulhuntawa.
To gaida da Lamido da wannan rahoton, har yanzu muna kan wannan batu inda wata kungiya ta yi barazanar maka shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya a gaban kotu saboda barazanar daukar matakin soji game da rikicin na Niger. Ruqayya Basha gare ki.
A wasiƙa da ta fitar ta hannun lauyanta Dr. Oluwa Kayode Ajulu, kungiyar ta EMA da takwarorinta sun sha alwashin gurfanar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a gaban kotun kungiyar ta ECOWAS bisa dalilai na yadda kungiyar ta Raya Yammacin Afirka ke son yin amfani da ƙarfin soji akan sojojin juyin mulkin jamhuriyar Niger. A cewar su, sama da 'yan Najeriya mutum 300,000 ne ke zaman hijira a jamhuriyar Niger, wanda wannan mataki da ECOWAS ke son dauka na amfani da karfin soji take hakkin yanci da walwala ne na 'yan kasa. Don haka ya zama tilas kotun ta ECOWAS ta yi mazata taka wannan mataki na amfani da soji burki. Sai dai wannan yunkuri da kungiyoyin ke son dauka na gurfanar da Tinubu a kotun ta ECOWAS wani abu ne da ba zai yi tasiri ba, a cewar ambasada Suleiman Dahiru.
Hanji ba ne tsammanin za su yi hanawa ba, saboda su wa'annan ECOWAS ɗin nan manyansu su ne shugabannin ƙasashe da suke cikin wannan ƙungiyar. Ko da shi su suka ƙirƙiro wannan kotu, amma kuma za a duba akwai dalilai da suka sa za a iya shiga cikin Niger da yaƙi ko babu. In akwai dalilai masu ƙarfi da aka rubuce da ya sa za a iya shiga, ban yi zamani kotun da za su hana ba, kowane ne ya kai ƙara.
Dr. Gambo Alhaji Sani, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Andrew Salifu da ke Zindar na jamhuriyar Niger, ya ce kamata ya yi ƙungiyar ECOWAS ta sake nazari akan wannan mataki da take son ɗauka na soji.
Wanga ƙudiri na ƙungiyar ECOWAS in ya tabbata riba shi za su auna da rashin riba shi a siyasance ga jamhuriyar Niger da ma yankin mu na Afirka gaba ɗayan shi. Kenan muna zaton akan inda ba a yanke musu alwashi cewa za a iya sauraron su, kuma iya sauraron su mun sani kusan harka ta shari'a ba bugo ɗaya ba ne ba, za a iya zama fakat a ɗauki hukunci a ce an halatta ko an haramta haika, an ɗauki lokaci kahin wanga ita ƙungiyar shari'a ta ECOWAS ka ɗauki matsayin amsa ko hanawa ko rashin hanawa ga abu.
Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazarin al'amuran tsaro a Najeriya da yankin Sahel, ya jaddada cewa ba lallai bane kungiyar ta ECOWAS ta dauki matakin da ta zartar, ganin cewa har yanzu da sauran hanyoyin diplomasiya.
Lallai akwai yiwuwar cewa kungiyar haɓaka tattalin arzikin Afirka ta Yamma a shirye take. Duk da yake ina son jaddada wannan yunkurin da ta yi ba wai yunkuri bane na kaddamar da yaki. Kama yadda sunar wannan rundunar aka ambace shi, runduna ce na kota kwana. A takaice dai wannan lokaci ne na diplomasiya, kamata yayi 'yan Niger su fito su daga murya su gaya ma waɗannan sojojin da suka yi burid da kundin sa tsarin dokar ƙasar Niger, suka yi burid da sa hannu da ƙasar Niger ta yi kafafe na majalisa na diplomasiya na ƙasa da ƙasa, har da ECOWAS da AU da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya, su taya su nuna musu muhimmancin tsayawa a tattauna. Gudun haka in ba su zauna ɗin an tattauna ba, to kama yadda wannan yunkuri na ECOWAS ta yi yana iya kaiwa ga yaƙi, kuma babu wanda ke son yaƙi.
Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya, yanzu kun bar mu kada kasar Kamaru mu ji inda aka kwana game da hare-haren Boko Haram a yankin Arewa mai nisa. Muhammadu Rabi'u Damba, gare ka.
An kashe fararen hula tara a wasu hare-haren Boko Haram da aka kai a yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru. Majiyar tsaro ta rawaito cewa an yi wa wasu masumta yankan rago a Blangwa, wani gari da ke shashin Lugun Ishari da ke kan iyakar Chad.
Sunana dai Dalladi Sulaimanu, amma wanda aka fi shina da Dalladi a san ba. Game da wannan sha'anin Boko Haram, wato wannan abu ya dauki hankalin mutane. Abin da na lura, wato dama komawa suka kwanta, suka yi mutane kwanton bauna, da suka tashi dawowa suka zo suka yi mutane wannan banna. Amma abin wannan abu babu dadi. Yanzu abin da ya kamata za a ce a dada ƙara tsaro.
Maharan sun bar wani masumta da rai domin dawo da gawarwaki tare da isar da sakon masu shuka ta'addanci.
Sunana Malam Isiyaku. Ni a gani na dai cewa gwamnati ya ƙara tsaro, FICOM ta da vigilance su yawa a filin, kuma a ƙara tsaro don mutane nan ba mutanen Kamaru ba ne shigowa suke yi, amma an ƙara tsaro in Allah yadda za a dace.
Wasu daga cikin jami'an tsaron na ci gaba da neman waɗanda suka aikata wannan kisan gilla. Inji majiyar.
Ni sunana Muhammad Saidu dan sarki, amma an fi kira na da suna mai riga. Wato shi mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ke faruwa a Isra'il North din nan, inda kin samu ne ni a gani na shugabannin kasa hudu nan ce su gamayya. Kaman a ce shugaban Kamaru, shugaban Najeriya, shugaban Chadi da shugaban Nijar. Su ne kamata su bude iyakansu, su hala kawunan sojoji kuma ƴan tsaro. Da idan akwai wani motsi gaba dai mutun je kutsa ne, ba magana iyaka. In dai Chadi ne ma aka ji wani motsin Boko Haram, sojojin Kamaru ba za su auka nan a ji halu da su. In kuma ta nan ne aka ji wani motsi, kuma sojojin Chad na jihar su yi aiki shigo cikin Kamaru.
Tun daga shekarar 2014, sama da sojoji 150 da kuma fararen hula 670 suka mutu a rikicin Boko Haram. Rikicin ya janyo kwararan 'yan gudun hijiran Najeriya zuwa kasar Kamaru. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammad, yanzu kuma ga Awwal Garba da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙasar Jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki, sai dai a yanzu haka dai wani masanin ƙwallon ƙafa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Alhaji Abibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki. Ga abin da ya ce.
Malawar rashin sa'a. Yasa an ce ma rashin sa'a? Don ba daɗe Kamaru ba ta daɗe da haɗa kofin nation ba, ita ma ta tafi ranar Najeriya ta dake ta afi jisu ta ɗauka wannan a Kamaru ne, kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi Portugal. Ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne aka dake su, Portugal suka dake su. U-17 ma na yara yanzu na ekip national indisen na yara sun tafi za su yi wasa da Mali, Mali ta dake su biyu da banza, suka dawo ƙarshen balsu da su da Burkina, Burkina suka dake su. To kaji dai rashin sa'a. To yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya, to kun qualificative nan na lawa abin ba daɗi. Premier match contre Burundi, Burundi eh kamar ta yi nasara ta daki Burundi. Deuxième match contre Malawi suka yi match ne 2-1. Troisième match da yake babu Kenya, ana bukata ekip biyu ne za su tafi Cote d'Ivoire. Malawi ta dake mu 2-1. Yanzu abin da ya saura mana kurum, mu roƙi Allah ne kawai mu daki Burundi, kuma Malawi ma ta daki Burundi. In ba haka ba, in Burundi ta dake mu, Burundi ta je ta daki Malawi, to Malawi da Burundi ne za su tafi Cote d'Ivoire. Abin ba daɗi, ba daɗi game da ɗan wasan Kamaru. Gashi dai sun samu president mai kyau, president Eto'o. Albashinsu kullum kowane wata yana zubawa, na ekip ma yana zubawa presidorin da suke jeren ekip. Duk ya kawo tsari, amma abu ya zo rashin sa'a. Kuma ɗan wasan senior na Kamaru sun tsufa, Malawi sun tsufa, suna bukatan canji. To a wannan according suke yanzu, kaga Vincent Abubakar ya tsufa, Chipon Muti ya tsufa, da kuma Kulu duk sun tsufa. Ana bukatan yanzu canji a wannan fannin yanzu suke tattaunawa. Ta kuma Idrisan nan da kake ji, Idrisan na yara, dama Kamaru ne take rike da wannan kofi. To yanzu dama daga Idrisan, daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwanan, sabobi ne yanzu suka zo, dama Kamaru ne take rike da kofi. To sabobin yara sun zo, dole babu experience, kaga a premier tour aka cire su. Wato matsala ya zo dewa wa Kamaru shekaran nan, kuma rashin sa'a ne kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje, FIFA ta zo ta ce za su zaɓi guda 10 da za a je iPhone su, za a yi musu tambayoyi. In sun shiga tambayoyin, za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa. Malawa duka 15 nan manaja ekip da aka ɗauka, ɗaya bai shige ba. Amma a manajar ɗin ma kenan game da Kamaru, ko ɗaya bai shige ba, babu ɗayan da ya samu takarda na zama a Jean de Dieu da zai samu waje yana sayar da 'yan wasa waje, FIFA ta daba masa ba. To kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru, ya kama 'yan ball, ya kama dirijan ekip, ya kama ga sunan dai.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal, da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To cikin labaran an ji cewa ana ci gaba da takun saka tsakanin sabuwar gwamnatin mulkin sojan Nijar da kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ba da umarnin tura sojoji domin maido da demokradiyyar Nijar da shi durƙushe. Kungiyar ECOWAS ta ce ta ba da umarnin sojoji su zama cikin shirin ko ta kwana don maido da tsarin mulki a Nijar, bayan karewa wa'adin da ta saka na maido da hamɓarren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum tun ranar Lahadi. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa David Weiss, lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar bincike ɗan shugaban ƙasar Joe Biden, Hunter Biden, a matsayin lauya na musamman kan lamarin, inji Garland a yau Juma'a. Haka kuma yau Juma'a, sakataren janar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi maraba da sako ma'aikatansa 5 cikin ƙoshin lafiya da wani reshe na ƙungiyar Al-Qaida a Yemen suka yi garkuwa da su har na tsawon watanni 18. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar ta kafa Telegram yau Juma'a cewa zai kori daraktocin ɗaukacin cibiyoyin ɗaukar aikin soja na ƙasar, bayan damuwa kan cin hanci da rashawa da kuma da kama daga azurta kansu har zuwa jigilar dakaru da suka cancanta kai ta kan iyaka a tsakiyar dokar hana fita a lokacin aiki. Zelensky ya ce za a miƙa gurabensu ne ga tsaffin sojojin yakin ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon taya murna ga mai mana fashin baƙi kan harkokin lafiya Dr. Sa'ad Mumuni da iyalinsa da ke nan Amurka. da Allah ya albarkace su da ɗa da miji ranar Laraba. Allah ya raya shi cikin albarka amo. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producermu Des da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Nick, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.